Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfari Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kanar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 23 ga watan Yuni na shekarar 2022 zamu magana ne akan yadda rashin tsafta ke haddasa cutar kwalara musamman ma wannan lokaci na damina.
Sauraronmu muna tafa da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan zamu ziyarci filin na kwalama.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu rari ba tare da bata lokaci ba za mu karza ya jihar Kano inda wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Alhaji Jafaru Ahmad Gwarzo sarkin tsafta na jihar Kano.
Naka da cikakken suna sunan Jafaru Ahmad Gwarzo sarkin tsafta na Kano. To da farko dai ita kwalara ciwo ne wanda kaman agaje shi ya zama da wahumi a arewacin Najeriya kuma ba waɗansu da suke hadasa shi ba illa mu ɗan Najeriya mazauna arewacin Najeriya ba za ka taɓa jin kwalara a mai da guda yake nan ba ya tsinle a kudancin Najeriya ko a Turai ko a wani wuri saboda kawai ba su al'ada da muke da shi a nan. Na farko dai muna ƙoƙari mu yaƙi abubuwan nan ta hanyar aikin tsafta game da kuma ƙoƙarin gwamnatin jiha mu a nan Kano. Na farko da cewar wannan harka da ake ta ba haya barkatai ba abu ne mai kyau ba, yana kawo kwalara. Harkar da ake yi a ɗauko ruwan kashi a zuba shi cikin hanyar ruwa gudanar ruwa ba shi da kyau, yana kawo kwalara. A jona daga cikin gidajen mutane a jona a kin soka wai a jona ruwan kashi ita ba cikin babban gwata, wannan yana kawo kwalara. Domin mai a ƙarshe zai tafi yana su yi wanka a can, manoma su ɗiba su wanke jikinsu, mutane su ɗiba su wanke bakinsu da sauransu. To duk irin wannan hanyoyin da ake samun ainihin wannan kwalara. Sannan manoma da suke noman ainihin kayan marmari za ka ga cewar ba su fiya kula da tsaftar wa'annan abin nasu ba, sai ga cewa suna da kumar salad ne ganyayyaki ne da ainihin watan hannayensu wanda kuma sun fi wanke ba. Saboda haka
to idan haka ne ranka ya dade ko a hukumance waɗannan matakai kuke ɗauka musamman a birane da karkara, tunda bayananka sun nuna waɗannan abubuwan suna faruwa a birane kuma suna faruwa a karkara, wani matakai kuke ɗauka don ganin jakile waɗannan ɗabi'u?
Wato harkar kwalara ana yin tunka ba a fi mu. Gwamnati ta ɗauki malaman tsafta suna bi gida-gida suna wayar da mutane musamman mata akan rashin tsafta, domin wannan kwalara baki ɗaya gane cewar rashin tsafta ne yake kawo wannan abu kamar da fara zayyanawa. To kuma rashin tsaftar hannu da tsaftar jiki da kuma daƙumar abinci da ake yi da hannu ba tare da an sa safar hannu ba, to ana shiga gidajen mutane ana musu faɗakarwa
ana nuna musu cewa da wajen dafa abinci kitchen din su da sauran su sannan gwamnati ta dauki matasa mutum 1000 da sunan dakarun tsafta domin duk abin kasa wannan aiki a koli kwalara a koli sauran cututtuka masu yaduwa irin su zazzabin da ake fama da shi sannan wannan kuma dori ne duk hanyoyin da yaki da kwalara wannan kuma dori ne akan ma'aikatan da muke da su a ƙananan hukumomin da ma'aikatan lafiya da ma'aikatan muhalli wajen mutum 3000 suna aiki saboda haka an samu mutum 4000 kenan suna wannan aiki kaga kokarin gwamnati kenan sannan gwamnati tana bada tallafi ga musamman masu sana'a da fawa daga cewa da masu shayi domin a daina dakumar abinci da hannu tsire ne balangu duk shi ma ana da dajane da tasono da waye ana kama nama saboda haka shi ma wannan gwamnati ta bada ta yi kokari ta bada gudunmuwa na karafa da kayan azumi da kayan tsafta na wannan muhalli so duk irin waɗannan abubuwa gwamnati tana kokari tana ga cewa ta abin nan tana ta yi
yanzu sarkin tsafta ya nema na bayanin cewa an dauki dakarun tsafta kare akan ma'aikatan da kuke da su a ƙananan hukumomi da kuma waɗanda suke ma'aikatan lafiya da ta muhalli amma zaka ga ba a shekarun ba can muna yara akwai waɗannan malaman tsafta ɗin da suke shigowa gidaje ko da a yankunan karkara za ka gansu lokaci zuwa lokaci suna sha'anin ilmantarwa ban sani ba waɗannan da kuke aikin nan da su ko sun sha bamban da waɗanda aka sani domin idan ka duba yadda alƙalman suke wato tafiya na yawaitar samun zancen kwalara ɗin nan a birane da karkara sai ka ga kaman ko dai tsarin da ake yi ɗin ba irin na da bane na wayarwar da kan ko kuma a na yanzu kaman ya gaza tasiri a kan mutane me yake faruwa ga kuma adadin mutane da ka ambata suna da yawa waɗanda ma'aikatan nan ga suna
wato gaskiyar lamari shine kana suna da girma da kuma ƙananan hukumomin nan sai kuma ga masu ainihin tafka laifin ko ta ina saboda haka aikin ana yin shi gadan-gadan ana ta yi saboda haka amma wannan abu da ya zo haka yanzu babu mazaɓar da babu malamin tsafta ko na dakarun tsafta ko na wannan waɗannan da kake magana na da irinsu ɗin ne aikin magwamnati ce ba ta mutuwa su zo suna nan waɗansu ba su na da sun yi ritaya an ku ɗauki waɗansu saboda haka suna ta ƙoƙari su ga cewar an yi maganin kwalaran nan kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka kauda kwalara yanzu misali a ce wayan da a Kano ana yin ba haya barkatai akan titi kaga ai ba daidai bane ko to yanzu ka san cewar gwamnati ta bada
an gidaje a yankunan
ba daidai bane a gefen titi saboda haka ko ka san cewar da abin ya tsamari saboda yanzu bayan fadakarwa ma yanzu hukunta su ake yi ana da kotuna wajen guda 16 na tafi da gidanka wanda duk mutumin da aka kama yayi ba haya a titi to za ka za a hukunta shi yanzu a shekarun da muka bada rapport din nan ina jin mun hukunta masu ba haya a barkatai sun fi 130 waɗanda suka kama su a shatale-talen wajen fage da kuma wajen hanyar abin nan na'iba ƴan lemu to duk waɗannan guraren suna ta abin nan to amma kuma akwai wani abin wanda
ko da yake ka ce kuna da ma'aikata a yankunan ƙananan hukumomi wannan aiki naku ya kuke tankararsa a yankunan karkara tunda su ma watakila suna da irin nasu ƙalubalen baya ga kamuwa da suke da ita wannan cuta ta kwalara za ka kuma suna da ƙarancin wuraren da za a je a yi wato su ne a nemi magani misali
wato akwai hukumar nan ta Ruwasa wanda aka ɗauki muhimmancin hana ba haya a ko'ina ake zuwa ana koyawa mutanen karkara cewar ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin gidansa ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin wurin hira a cikin unguwanni maimakon a dinga yin ba haya barkatai sai da aka ɗauko musu ma aka je ruwan da suke sha aka ɗauko ba hayar aka auna abin aunawa na'urar aunawa aka da aka ɗauko ruwan shi ma suke sha aka auna sai gashi ƙwayoyin halittar suke cikin ruwan nan shi ne a cikin ba hayar su saboda a yanzu a karkara ana ƙoƙari ga cewar duk kowanne magidanci ya mallaki shadda a gidansa zaga a dacan ko zaga cewa mutane sun saba yin ba haya a ko'ina kai ba ma su ba yanzu hatta Fulani masu sauka a rigage bin su muke yanzu muna kuma musu da ake yin shadda da sauransu
baya ga wannan matakai kun fara watakila tunanin a shigar da wannan batu na tsaftar mahalli da tsaftar jiki da tsaftar cimaka a wata kila manhaja ta koyarwa a makarantun primary misali
to mu da muke da school of hygiene a Kano kuma daman duk wanda ya karatu primary secondary ya san menene hygiene an koya masa hygiene yana ciki saboda haka wannan ba ma yau aka fara ba tuni ana wani abu kawai kasa ce ta zama wani abu yanzu shine alfarma ta riga ta shiga zuciyar mu muna kokari mu aikin ana kokarin a hana mu aikin saboda haka wannan dabi'a ta wannan kashi da ake da kwalara da ake yi ai bai fata ace ana da wani abu shi zamu ki ta kokari mu ga cewar ana ta kokari ana dagayawa yan duba garin suna fadakar da kai suna hukuntawa sannan an ba gwamnati ba da ummanin cewar kotunan nan ma ji sori guda 44 na kotu karamar koma su shiga cikin aikin gadangada domin duk wanda yayi ya kawo ta hukunta shi amma yanzu haka in ka tana yanzu shekarun baya da an ce lokacin watan azumi ya zo an dinga yin kwalara kenan amma ga bane ba ai ba saboda me saboda malamin tsafta sun shiga cikin gari sun yi kokari an bi manoma wajen sarrafa abin nan an bi gidajen kwana yanzu misali ana daukar ciwon kwalara da kuma typhoid da imi zafi ta hanyar tankunan ruwa a cikin gida kaga cewa mutum ya aje tankin sa ko na kasa da tarar ruwa ko na saba ya shekara biyu bai wanke shi ba kaga dole ne rin sanin ne saboda haka duk an da zuwa ana bada muhimmanci in Allah ya yarda wannan abin da ake hasashe cewa za a samu kwalara mu a nan Kano Allah ba a samu ba kuma rijiyoyi da ake kokari muna basu ko a gefen titi ne ko a cikin gidaje ana daga sama ana daga su domin suna wanko da ruwan damuna yazo ya shiga ciki kai ba ma wannan ba hatta irin yanzu muna fadakarwa cewa ana ruwan sama yanzu jama'a su guji ibar ruwan nan na daga kwano nan da saboda yana tawa da kwayoyin halittu marasa kyau duk irin wannan muna duba kusan muna wannan abu saboda haka jama'a mu abin da muke so ne su yi kokari mu yi koyi ga sauran jihohi da kuma sauran ƙasashen duniya dan a daina irin wannan abu kun ba za mu fasa ba muna kira ga al'umma su ba mu haɗin kai yanda ya kamata
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Mahmud Kwari ya sake dawowa a tattaunawar su da Alhaji Ibrahim Aminu Kofar Na'isa, shugaban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar Kano.
Suna na Alhaji Ibrahim Garba Aminu kofar na isa shugaban babban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar Kano.
Batun aikin gayya aka ce aikin gayya yawanci ana wato alakanta shi da batun tsaftar muhalli da kuma share-share da tabbatar da cewa na wuraren da mutane suke zaune an tsaftace su. Ga wannan batu da ake magana na za a iya samu ambaliyar ruwa. Kuma shi ambaliyar ruwa ana toshewa yana samo sanadi ne daga batun toshewar magudanan ruwa da sauransu. Kano tana daga cikin wuraren da ake da hanyoyin ruwa da zaka ga sun toshe. Wannan kwamiti naku na koli me kuke yi ne don ganin cewa an zafurar da jama'a sun kula da magudanan ruwansu?
To alhamdulillahi gaskiya fi sabilillahi babban kokarinmu na farko dai hudda da kafofin yada labarai. Ta kafofin yada labarai ne zaka fara sanar da mutane irin halin da kuke bukata jama'a su kasance musamman ta irin gudunmuwar da za su bayar. Na biyu idan jama'a sun ba da haɗin kai aikin nan kaga a matsayina na shugaba ba zan iya yin aikin nan ni kaɗai ba ko da a ofis ne. To bare kuma ka fito ka ce zaka shiga magudanar ruwa ka yashi. Aikin nan ya kasu kashi-kashi. Akwai maganar yashe magudanar ruwa. Akwai maganar tsabtace garin ma ka ce share tituna haka da shauran gurare kamar kasuwanni. To duk irin waɗannan ayyuka ba sa yiwuwa sai ka samu haɗin kan waɗanda suke amfani da guraren. So babban abin da muke fara yi shine wayar da kan jama'a. Wayar da kan jama'an nan ba mota muke shiga mu dinga yawo da loudspeaker muna faɗa ba. A ta kafofin yaɗa labarai muke yi irin waɗannan nakunan. Waɗanda Allah ya sa suna da kunne irin na basira sun saurare mu da kunnen basira su yadda da abin da muka faɗa musu su san cewa gyara kayan ka muke musu ba wai sauke mu raba ba. Na farko waɗansu mutanen idan ka je za ka yi aikin ma sai ka ga matsalar da muke samu shine suna ganin kamar gwamnati ce ma ta samu. Amma duk da haka mu da muka zo da zil ɗin yin aikin wannan ba ta karya mana gwiwa hakan muke haƙura mu.
Wato ba sa fahimta cewa wannan kwamiti naku na wato na sa kai ne
mutane. Sa kai ne yauwa na sa kai ne aiki ne muke yi na sa kai.
Amma kuma menene laifi idan gwamnati ta sa ku ta ce a tsaftace muhalli a tsaftace kasuwanni da wuraren da ake hulɗa?
Akwai guraren da ita gwamnati take sawa a yashe ta biya. To sai su ɗauka mu ma sa mu aka yi mu yashe a biya dan haka ba za su taya mu ba.
Wai ba kwa aiki ne da misali idan ka dauki tashar tasha misali akwai shugabanni dan ka dauka su akwai shugabanni waɗannan suna daga cikin wuraren da wato suke wato tara shara ko kuma ta kai ga munanar muhalli da sauransu. Dan ba kwa aiki ka fada da ka fada ne shi jagoranci na wurare
bari ka ji ka kamar yanzu ka so kurmi. Akwai aiki da muka shirya muka a shekarar waccan da ta huce mun yi aiki local government takwas na kananan hukumomin cikin birni. To a kasuwar kurmi kawai shi shugaban kasuwar Alhaji ya ukarar da shi da shugabannin mataimakansa da sarkin kasuwa an shirya aikin an zagaya kowa an gaya masa ya fito amma mutum daya a yan kasuwar ba wanda ya fito a kasuwar kurmi ya taya mu aikin. Haka muka yi Asabar da Lahadi kai dan ma su yadda da yan jarida suka zo a kofar shagon wani muka yi magana dan su ji cewar gashi ma za a gaya wa duniya ba gwamnati ce ta samu muke yi ba amma ran Lahadin kashi garin Asabar din ba wanda ya fito ita ya mu. Abin su kawai su gwamnati ce take sawa a yashe musu wannan magudanar ruwa yanzu ma da muka zo muke yi gwamnati ce take yi. Haka yanzu idan ka je kasuwar yan lemo da charma muka shawo kan shugabannin suka yadda cewar ba gwamnati ce ta turo mu yi ba aikin gayya muka zo mu yi dan kanmu. Ana samun irin wannan matsalolin.
To ya abin yake a yankunan karkara?
Yankunan ba za ka hada su da karkara ba gaskiya karkara ba su mu da matsala da su gaskiya. Duk inda ka je aiki inda a karkara ne in ka shallake waɗannan kananan hukumomin takwas tunda ka nan birni ka ce ka tafi kunci to baka da matsala aikin gayya in sun shirya yanda muke yin sa a birni da ka kawo in kawo gwamnati ta kawo hannunta karamar hukuma ta kawo ni a matsayina na talakan fito in yi attajiri a matsayin sana'ar tajiri ya kawo abinci mata daga gidajensu su kawo abinci har yanzu a karkara haka yake aikin gayya so anan cikin gari ne dai muke da matsala amma idan misali ta baci zaka ga in ta baci da daddare ma an fito ana aikin gayya saboda ruwa yayi ambaliya
a irin wannan yanayi kukan tintubar ita wata kila gwamnatin dan ta agaza muku domin wata kila al'amura su tafi yadda ya kamata
eh akwai wani lokaci da muka tintubi gwamnati gaskiya yau kamar shekara biyu an taimaka wa kungiyoyin aikin gayya a nan cikin binni akalla kungiya 80 daga ma'aikatar muhalli an ba wa kungiya 40 daga hukumar sustainable Kano project sun ba wa kungiya 40 to da a lokacin a bangaren Musa Kambai mai bai gwamna shawara akan harka cikin binni shi ma ya so ayi wannan kokarin sannan shi ma Alhaji Hussam Musa Kari shi ma a bangaren sa an so ayi wannan taimakon shi kansa dan bare na wannan au wannan zula da yin dan bare shi ma a bangaren sa an so a samu wannan taimakon to amma dai har kawo yanzu har ma gashi su an sassauke su ba ai ba
ya zuwa yanzu misali ya zaka iya kwatanta nasarorin da kuke cimmawa duk da ga bujirewa da kuke fuskanta ga kuma yawaitar wuraren da ake batawa wanda suke dagula muhalli suna karuwa
gaskiya ne muna samun nasara a guraren da ake samun nasara amma gaskiya idan ka auna da nasarar da ake samu da kuma wato matsalar to sai nake ga kaman matsalar tafi nasarar yawa gaskiya saboda zaka zo kana aiki ka zo kofar shagon mutum kana aiki amma yana zauna akan kujera yana kallon ka yaki zo isa hannu ayi da shi yaki kuma isa wani ko da lebura ne ya dauka ayi da shi sannan yaki isse kayan aiki ya baku gudunmawa kai ko gudunmawar piyawo ta wani ba zai bayar ba amma kana aiki wani lokacin kamar da muka yi a titin Malam Aminu Kano ai wata mace ce daga cikin gida ta aiko mana da ledar ruwa ta kai 50 daga cikin gida ta kawo gudunmawar kyautar ruwa sannan sanda muka yi aikin nan a titin Abdullahi Bayar wanda ya hadu da nan Magwan wata mace ce mai dan waki a nan tsakanin muna aikin ta ci kofan teka da dan waki ta aiko mana kaga irin wannan akwai kuma wani datti da shi kuma zai huce sanin yanda ake aikin da ya irin nada yau wai dauko naira 150 ya bamu wayannan irin wayannan abubuwan ba na manta su saboda na san su tun shekaru masu yawan gaske a baya
yanzu idan ana so ta fuskar aikin gayya a taimaka wato a samu tsabtataccen muhalli ta yadda lafiyar al'umma za ta inganta yaya kake ganin watakila waɗannan hanyoyi za a bi don shawo kan al'umma su fahimci alfanun wannan hada kai din dan a aiwatar da wannan manufa
eh wannan hanya kwaya daya ce zuwa biyu ita kanta gwamnati ta rungume mu ta yadda mu masu taimaka mata ne su kansu kananan hukumomi su yadda su rungume mu masu taimaka musu ne sannan a dawo da mutuncin masu unguwanni duk abin da za a yi wajen harkar tsabtar unguwa ajiye kes da ake yi a kan magudanar ruwa yin rumfa tamfurara a kan magudanar ruwa zube shara a inda bai dace ba a unguwa to mai unguwa a ce yana da ikon da zai sa a yi ina da ikon da zai sa a hana to wannan zai taimaka wajen tsabtacewa unguwa amma yanzu masu unguwannin mu kaf ba wanda yake da ikon da zai ce maka ya hana a kafa rumfa a kan magudanar ruwa kuma ta hannu sai a je sama sai a zo a yi ta dole ina ji yana gani saboda haka idan Allah da wannan mutuncin abu uku to ina tabbatar maka aikin gayya zai dawo 100%.
Madalla yanzu kuma ga wakilin mu a jihar Kaduna Binta Ibrahim a filin kalamar mu da bako da ta gayyato mana.
Wayo Allah duro duro.
Mun sanaro barkan mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girki-girki. Ai kuma muna tare da malama Aisha Muhammad Barafa.
Koyi gida za mu koyi yanda ake yin nakiya. Abin wanda uwar gida za ta tana da shi ne farin shinkafa, wato shinkafan tuwo, sai sukari, sai dan mai, sai lemon tsami. Za a samu shinkafar tuwo fara mai kyau, a gyara ta, a wanke ta, idan tana da tsinta a tsince ta, a gyara ta sosai, a wanke ta, sai a shanya a rana. Idan ta bushe sai kika a niko ta, a yi miki gari da ita. Bayan an kawo miki nukan nan, sai ki soya garin nan a wuta war gida. Ki soya shi har sai yayi ruwan kasa-kasa. Bayan ki yayi wannan kala war gida, sai ki kawo citta da karamfani da ɗan masoro kaɗan, sai ki daddaka su ki zuba a ciki. Bayan kin zuba su, sai a haɗa a cikin garin da aka soya shi war gida. Za a dafa lemon tsami da sukari, amma kada lemon tsamin nan yayi yawa. Idan ya dahu yayi kauri uwar gida, sai a sauke, sai a ɗauko wannan garin, sai a zuba shi a cikin turmi, a saka sukarin nan, a yi ta dakawa. Uwar gida za ki daka wannan haɗi, sai a saka man kuli kaɗan uwar gida. Wannan man kuli da za a ɗan saka kaɗan don ya ɗan yi laushi ne, ko ɗan man shanu in kina da shi. Uwar gida sai ki ɗan saka, ki ci gaba da dakawa har sai ya haɗi jikinsa tas. Uwar gida ya haɗi ya dunkule gaba ɗaya, ki kwashi, sai ki mulmula shi yanda kike so. Uwar gida, za mu koyi yanda ake hikima, wato da wasu suke kiranta da tsatsafa, kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya. Abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shi ne fulawa, sai sukari, sai ɗan gishiri, sai ruwa. Uwar gida za ki zo ki haɗa fulawarki da gishiri da ruwanki ki kwaɓa. Kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa. Bayan ya yi ruwa-ruwa, uwar gida shi ba mai kauri sosai ba, kuma shi ba ruwa ba daidai da daidai. Uwar gida za ki zo ki samu tsinkenki na yin hikima. Uwar gida, idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke, sai kin hura shi, za ki sa shi a cikin mai, ki sa wutan kaɗan, man yana ɗan gasa shi sosai, ki bashi a ciki kamar ya samu awanni a ciki, kamar awa biyu ko ɗaya, sai ki ɗan bashi ya huru sosai. Uwar gida, to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki. Uwar gida, in kin sa mai yayi zafi, uwar gida za ki saka wannan man, ki bashi a ciki shi ma yayi zafi, sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɗi. Uwar gida, za ki lura idan kika sa wannan tsinke na ki, kar ki bari ya shiga ciki sosai. Za ki bar shi ne ya yi rabi da rabi na wannan kwalliya, ya yi rabi da rabi, sai ki tsomo shi, ki nedo shi cikin mai, sai ki saki, kina ɗan sassaka shi haka. Za ki ga ya ɗan liƙe, in ya ɗan liƙe miki, sai ki ɗan sassaka shi haka, za ki ga ya sauka. Sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka-haka har ki gama tuyanki. Ya ki riƙa barin tsinken yana ɗan yin zafi, sannan sai ki dangwalo. Uwar gida, wannan tuya ana yin ta ma amare, ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi, ko a yi wa oga ya je ofis da shi, ko a nan gida a sha shayi da shi.
Anan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, a madadin waɗanda kujiliyoyinsu, musamman ma'abokiyar aikina da take yana gabatarwa, Amina Bahara Auna, da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown, da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Shirin su ne ba sani na ba. Muryar Amurka yau ta tantance.